الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wataala da dukkan wanda yake ne yau mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Talata 21 ga watan Juma'ar Ula shekara ta 2437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma daya ga watan uku shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Sulamul Usul ila Mabahithi Ilmin Usul fi Tauhidillahi Wattiba'ir Rasul na Sheikhul Imam Hafiz Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Wannan hankali ma bai ma dace ba a ce ya dauka wai hoto a ce wai wannan raunin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Da abubuwa ne waɗanda suke na shaci baɗi da tsiniya ce. Wannan abubuwa ne waɗanda suke ba su kawai suna yawo a cikin jama'atun musulmi wanda mai hankali ma bai dace ba ya dauka. Rawani tsumma ne, shekara nawa tsumma yake, kuma kamera kanta shekara nawa ne da huduwarta. Yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da barin duniya shekara nawa, hijira shi dai shekara 1437 bayan ya kaura ya koma Madina da shekara 10 Allah ya karbi rayuwarsa, akalla shekara 1427. Ya za a yi hankali ya dauka. Na'am. Gafala galibi shaidani yakan sanya ma dan adam shine yanda zai raukana game da wasu ayyuka na alkhairi. Iya abinda mutum zai yawaita idan ya gafala akan wasu abubuwa shine ya ambaci Ubangiji subhanahu wata'ala game da wasiwasi na shaidani. Shi kuma mutum sai ya waita isti'aza domin Ubangiji ta'ala ya faɗa wa imma yanzagannaka minash shaytani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Na'am. Wai misali mutane ne matafiya sun yi gulaguro sun tafi wani daji wani aiki a kansu, menene hukuncin juma'a a kansu? Juma'a ba a yin sallah ta juma'a, ba a kirkira juma'a sai a wurin da an kama shi domin zama dindindin. Duk wurin da aka keɓance shi gari ne an zo zama dindindin, ana ake yin sallah ta juma'a ko da ba gini ba a kai, tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa na daga cikin sharuɗa na sallah ta juma'a koda wurin an rike shi domin zama sai ya kasance wuri ne wanda an yi gine-gine. Amma irin misali riga ta Fulani wanda in ciyawa ta ɗan ƙare su yi gaba, ko irin misali na manoma da suke zuwa su yi gari da damuna su yi noma, to koda sun kai mutum dubu nawa ba maganar sallar juma'a a kansu. An gane ku, sallar juma'a ana yin ta a wurin da aka kebance shi domin zama, duk wurin da an je zuwa wani lokaci a bushe ba maganar sallar juma'a. Dan haka kenan matsayin matafiya suke, matafiyi ko babu sallar juma'a a kan shi. Sai dai waɗanda suke kamar misali garin gona ko gari wanda yake misali sun makiyaya, in akwai juma'a a kusa da su, to wannan sukan iya zuwa su je su yi sallar juma'a, kamar yanda kauyawa waɗanda suke na gefe Madina sukan zo nan Madina su yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya ƙarshen baitin da ke bayani game da ɗaukakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala a kan al'arshinsa, wanda malam ya yi bayani game da cewa ɗaukaka ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala kala uku ce. Akwai uluwu zat, ɗaukaka ta zati, ma'ana Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka da zatinsa a kan al'arshinsa, kamar yanda ya faɗa a cikin Alƙur'ani, kuma kamar yanda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa da wannan sifa a cikin hadisai ingantattu. Nau'i na biyu wato shi ne ɗaukaka ta lamari. Duk wani al'amari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala lamari ne wanda yake cikakke, babu aibi, babu tawaya tattare da shi, shine kenan ake kira uluwushan, ɗaukaka ta lamari, domin Ubangiji ta'ala yana da sifofi waɗanda suke na kamala. An gane ku, duk wani lamarinsa lamari ne wanda yake cikakke, babu tawaya, babu aibi tattare da shi. Sannan nau'i na uku shine uluwul qahr, wato ɗaukaka ta rinjaye. Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ke sama da kowa da komai da rinjaye, makwalkwatar duk abinda ka sani wanda ke tafiya a ban ƙasa na hannun Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake juya shi. Don haka abinda yake so shi ke wakana, duk abinda Allah bai so bai nufa ba bayan da za a iya kasance, don haka shi yake saman kowa da komai da rinjaye. Wannan nau'i na ɗaukaka ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bayani ya gabata, dalilai sun wuce a lissafa. Game da ɗaukaka ta farko uluwu zat, ɗaukaka ta zati, Ubangiji ta'ala ya tabbatar ma kansa wannan sifa bayan ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da abinda ke tsakankaninsu na halittu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya tabbata akan al'arshinsa, ko kace ya ɗaukaka akan al'arshinsa. Ya ambata haka a cikin wuri bakwai a cikin Alƙur'ani. Farko suratul A'raf, inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsh. Lalle Ubangijinku shine wanda ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da abinda ke tsakankaninsu na halittu a cikin kwanuka guda shida, farko Lahadi ƙarshe Juma'a. Sannan sai ya ɗaukaka akan al'arshinsa, haka ya tabbatar ma kansa wannan sifa a cikin suratul A'raf. Haka kuma ya koma maimaita mana wannan aya a cikin suratul Yunus a farkonta. Sannan haka sai ka gangaro cikin suratul Ra'd, anan ma ya tabbatar ma kansa wannan sifa. Wuri na hudu cikin suratul Taha, wuri na biyar cikin suratul Furqan, wuri na shida wato cikin suratul Sajida, wuri na ƙarshe shine cikin suratul Hadid. Ubangiji ta'ala ya tabbatar ma kansa wannan sifa ta al-istiwa. Kamar yadda bayani ya gabata, kalima ta al-istiwa a larabci tana da ma'ana hudu. Ma'ana ta farko shine al-ulu, ma'ana ta biyu as-su'ud, ma'ana ta uku al-irtifa, ta hudu shine al-istikrar. In ma ka ce Ubangiji ta'ala ya ɗaukaka akan al'arshinsa, ko kuma ka ce Ubangiji ta'ala ya tabbata akan al'arshinsa, wannan daukaka ta Ubangiji subhanahu wata'ala da ya tabbatar ma kansa, wato ayoyi a cikin Alkur'ani sun wuce a lissafa, waɗannan ayoyi guda bakwai su ne suka tabbatar masa da sifa ta istiwa, amma ayoyin da suke bayani game da daukakar shi a cikin sama akan al'arshinsa sun wuce a lissafa. Kamar yadda Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa ya wallafa littafi mai suna Ijtima'ul Juyush al-Islamiyya ala Ghazwil Mu'attila wal Jahmiyya, wanda a cikin wannan littafi sai da yazo da dalili sama da 150 wanda suke tabbatar da daukakar Ubangiji subhanahu wata'ala akan al'arshinsa. Farko ya jiro ayoyi na Al-Qur'ani, sannan hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan maganganu na khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda hudu, sannan ya jiro maganganu na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka zo kan maganganu na tabi'ai, aka zo na atba'u tabi'i. To dan haka mun yi bayani daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadan daga cikin su waɗanda suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala wannan sifa. Akwai hadisi wanda na cikin sahihain riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, yake faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Aliyu, Allah ya kara masa yadda, zuwa birnin Yaman. Wato a lokacin nan Aliyu dan Abi Talib lokacin da zai dawo sai ya dawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata zinariya ta zakka da aka tattaro daga can, ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita. Wannan zinari da aka zo da shi gaba ɗayan sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kasa shi tsakanin mutum hudu kadai manzon Allah ya ba, ya hana sauran jama'a, kuma saboda wata hikima, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, yayi rabu ana zaune sai ya ba wani sai ya hana wani. Sai wani sahabi yake cewa ya rasulullahi wani ku ina ganin mumini ne, manzo Allah ya ce ko dai musulmi, yaya za ka yi rabo ka hana shi? Hadu zuwa juma'a ya ce ya rasulullahi wani ina ganin dai mumini ne, sai manzo Allah ya ce ko dai musulmi. Manzo Allah sai yake ce masa da ya maimaita a karo na uku, manzo Allah ya ce lalle ni nakan yi kyauta in ba wani in hana shi, wanda na masa kyautar na masa ne don jin tsoron kada Allah ya kifar da shi a cikin wuta, wani in ba a bashi ba wannan zai iya kai shi ya yi ridda. Hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wani ku an riga an amince da shi, ko an bashi ko ba a bashi ba musulunci yi za a yi. To don haka waɗannan wannan zinari da aka kawo gaba ɗayanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kasa tsakanin mutum hudu, shine Uyaina ibn Hisn al-Fazari da Aqra ibn Habis at-Tamimi da Zaid al-Khayr, wanda manzo Allah ya canza masa suna yake kiran shi Zaid al-Khayr. Na hudun in ma ya zamanto shine Amir ibn Dufayl ko kuma Alqama, su hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa wannan zinare gaba ɗaya ya raba musu, wanda kowane ɗaya daga cikin mutanen nan hudu shugaba ne a cikin jama'ar sa, mai fada a jini, wanda wannan kuma salo ne wanda yake na karantarwa ta addini, domin duk wani wanda yake babba a cikin jama'a idan aka same shi to an samu sauran jama'a. Dan haka wannan wani nau'i ne wanda yake na lallashin zuciya ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu, wanda daman lallashi na zuciya wanda Allah ya kasa cewa suna da rabo daga cikin dukiyar zakka sune al-mu'allafatu qulubuhum, kamar yadda yace innamas sadaqatu lilfuqara'i wal masakini wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum. Akwai waɗanda suke sababbin musulunta, wannan akan ba su domin su ƙara nutsuwa. Akwai waɗanda ake kwadayin su musulunta, su ma akan iya dauka a basu. Akwai waɗanda su kuma akan iya dauka a basu domin a dakushe sharrin su kada su fada musulmi. To irin waɗannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa wannan dukiya gaba ɗaya ya ba su hudu, wato zuciwa gabanni ne a cikin jama'ar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su wannan kyauta ba don komai ba, saboda wata hikima, wanda hikimar shine kenan in sun bi gaba ɗayan jama'ar su dole za su mai kauya. a lokacin nan wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake fada yake cewa kunna nahnu ahqqa bi hadha min haula yace ya rasulullah ai mu muka fi cancanta muka fi dacewa a ba mu wannan zinare saboda wadannan yana ganin cewa wadannan ai shuwa gabanni ne mawadata ne ga mutalakawa mu muka fi cancanta a ba mu yace kunna nahnu ahqqa bi hadha min haula ya rasulullahi mu muka fi dacewa muka fi cancanta a ba mu wannan magana sai ta cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi wannan sahabi ya fada cewa su suka fi cancanta a ba su manzon Allah sai ya fito cikin jama'a yake fada yake cewa ala ta'amununi wa ana aminu man fis sama yatini khabaru samai sabahan wa masa'a manzon Allah yace yanzu ba za ku amince mun kula mun ci mun alhali nini ne amintaccen ubangijin da ke cikin sama wanda labarin da ke cikin sama yana zo mun safiya da maraice shi ne wahayi da Allah yake turo masa a shahida anan ciyayi ala ta'amuni manzo Allah yace yanzu ba za ku amince mun ba duk abin da nayi ku yarda ku amince da haka wa ana aminu man fis sama alhali nini ne amintaccen wanda ke cikin sama wa yake nihi cewa wanda ke cikin sama shine ubangiji subhanahu wataala kaga wannan hadisi me yake tabbatarwa daukakar ubangiji subhanahu wataala da zatin sa akan al'arshin sa domin anan manzon Allah ya faɗa ya ce wa ana aminu man fis samai nini ne amintaccen ubangijin da ke cikin sama ma'ana wanda ya daukaka akan al'arshin sa kaga a wannan hadisi me yake tabbatarwa shine daukakar ubangiji subhanahu wataala da zatin sa akan al'arshin sa aka kuma bayani ya gabata hadisin jariya wato baiwa ta Muawiya ibn al-Hakam Allah ya kara masa yadda wanda tana kiwon dabobin sa a nan kusa da dutsen Uhud wato sai ta danyi saki kirkeci yazo ya warci dai daga cikin tumakan sa a lokacin nan da ya gani ran shi ya baci me za a yi sai ya kashe ta da mari bayan ya kashe ta da mari wannan mari da ya mata al'amarin sai ya girmama a kan shi yaga yayi ba daidai ba sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada masa yanda al'amarin ya wakana sai ya ce a fala a tikuha yace ya rasulullahi yanzu ba zan yantar da ita ba domin in huce mata haushi akan abin da nayi mata manzon Allah sai ya ce kafin ka yantar da ita itini biha manzon Allah ya ce zo min da ita Muawiya yace fa ataitu biha nazo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan baiwa fa qala laha manzon Allah sai ya tambaye ta yace mata aina Allah a ina Allah yake kaga lafazin aina harafi ne wanda ake tambaya dangane da cewa abu kaza a ina yake an gane ko shine yace aina Allah a ina Allah yake ya tambaye ta qalat fi sama sai ta ce Allah a cikin sama yake qala man ana manzo Allah yace ni ko wane ne qalat anta rasulullah tace kai manzo ne na Allah qala sai manzo Allah yace a atikaha fa innaha mu'mina manzo Allah yace maza'antar da ita wannan baiwa ta kan mu'mina ce tunda ta san inda ubangijin ta yake ubangijin ta a cikin sama yake dan haka fidira ce wanda ubangiji subhanahu wataala ya halicci bayin sa dan haka ka tambayi zuciyarka za ta baka labarin inda ubangijin ka yake idan kana addu'a ina zuciyarka take fuskanta sama kuma mun fada mun maimaita kurma da yake akan fidira yake in zai yi rantsuwa baya nuna kudu ko arewa ko gabas ko yamma ko kasa yatsa yake dagawa ya nuna maka sama domin ya san inda ubangijin shi yake dan haka wannan fitira ce ta ubangiji subhanahu wataala wanda ya halicci bayin sa ubangiji subhanahu wataala ya daukaka da zatin shi akan al'arshin sa wannan hadisi na jariya yana cikin sahihu muslim sannan haka hadisi na cikin sahihu muslim riwaya ta abu huraira Allah ya kara masa yadda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wallazi nafsi biyadihi na rantsi da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa ma min rajulin yadu umra'atahu ila firashiha fata'aba alayhi illa kana alladhi fi samai sakhifan alayha hatta yarda anha. Wanda Allah ya ce na rantse da Ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa, babu mutumin da zai kirayi matarsa zuwa shimfidarsa. Fata'aba alayhi, wannan mata ta ki ba shi haɗin kai, kuma babu wani uzuri wanda zai hana ta ba shi haɗin kai. Illa kana alladhi fi samai sakitan alaiha, face Ubangijin da ke cikin sama sai ya mata fushi. Hatta yarda anha, sai mijin nata ya yarda da ita ya yafi mata. Kaga me ya faɗa cewa illa kana alladhi fi samai sakitan alaiha, face sai Ubangijin da ke cikin sama wato ya mata fushi. Sai ta dawo ta lallashi shi mai gidan, sannan ya huce ya yafe mata akan laifin da ta yi masa. Kaga wannan hadisi me yake tabbatarwa? Shine daukakar Ubangiji subhanahu wataala da zatin shi akan al'arshin sa. Tunda cai illa kana alladhi fi samai sakhidan alaiha, bace sai Ubangijin da ke cikin sama ya mata fushi. To shine da malam yayi bayani akan wannan nau'ika uku na daukakar Ubangiji subhanahu wataala da zatin sa, sai ya ce wa ma'aza muddaliun ilaihim, tare da wannan daukaka da yayi akan al'arshin sa, yace muddaliun ilaihim, Ubangiji ta'ala mai tsinkayi ne ga bayin sa bi ilmihi da ilminsa wanda yake mai fadi. Ya daukaka da zatin shi akan al'arshin sa, amma ya san duk abin da yake wakana wato a duran kasa, ma'ana game da bayinsa, babu abin da ke boyuwa ga Ubangiji subhanahu wataala. Sai yace muhaiminun alaihim, kuma wato mai kiwo ne a kansu, ma'ana ya san duk abin da yake gudana game da su. In aka ce muhaimin, kamar yadda bayani ya gabata, shine maga asirin kowa, wanda ya san kowa da komai, ya san duk abin da muke ciki, babu abin da ke boyuwa gare shi. Kenan ya daukaka akan al'arshin sa, amma tare da haka ya san duk abin da ke wakana a ban kasa. Shine kamar yadda mai risala yake faɗa, wa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi, Ubangiji ta'ala da zatin sa ya daukaka akan al'arshin sa mai girma, amma cikin kowane wuri akwai sani na Ubangiji subhanahu wataala. Shine zamu tashi kenan baiti na gaba, baiti na 34. قال الناظم رحمه الله تعالى وذكره للقرب والمئية لم ينفي للعلو والفوقية فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الهجاء صفاته باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا بعيد لِحِكِمَةٍ بَالِغَةٍ قَضَاهَا يَسْتَوْجِبُ الْحَمْدَ عَلَى اقْتِضَاهَا وَهُوَ الَّذِي يَرَى دَبِيبَ الذَّرِّ فِي الظُّلُمَاتِ فَوْقَ سُمِّ الصَّخْرِ وَسَامِعٌ لِلْجَهْرِ وَلِلْإِخْفَاءِ بِسَمْعِهِ الْوَاسِعِ لِلْأَصْوَاتِ وَعِلْمُهُ بِمَا بَدَا وَمَا خَفِي أَحَاطَ عِلْمًا بِالْجَلِيِّ وَالْخَفِي وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. مالم الله يجي كانسا كيفدا وذكره للقرب والمئية واتو أمبتا وبنجي سبحانه وتعالى للقرب ko kuma ambaton Ubangiji subhanahu wataala lilqurbi, game da cewa yana kusa da bayinsa, kamar yadda ya faɗa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun, Ubangiji ta'ala ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni, idan bayina sun tambaye ka game da ni cewa a kusa nake ko a nesa nake, fa inni qaribun, ce da su ni makusaci ne game da su. Tujibu da'watad da'i idza da'ani, ina karɓa addu'ar mai addu'a idza da'ani, idan wato ya roke ni. Falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kaga a wannan aya Ubangiji ta'ala ya tabbatar ma kansa sifa ta cewa yana kusa da bayinsa, cewa fa inni qaribun, wato ni ina kusa da bayina. Haka kuma ya koma faɗa a cikin suratu Saba, yake cewa innahu sami'un qarib, lalle Ubangiji ta'ala mai ji ne game da duk abin da bayinsa suke faɗa, kuma makusanci ne game da su. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato ana cikin tafiya, domin na daga cikin zikiri wanda yake na tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbai, idan ana cikin tafiya in an hau tudu kabbara ake, shine Allahu akbar, Allahu akbar. Idan kuma an gangara kurimi sai a ce subhanallah, subhanallah. Me yasa? Saboda kasancewar ka hayu tudu, ka hau wuri wanda yake madaukaki. To wannan wuri da ka hau madaukaki, ka tabbata cewa akwai wanda yafi shi daukaka, shine Ubangijin da yake saman kowa da komai. An gane ko? Kada ka ga girman wannan tudu da ka hayu, ka ga girman Ubangijin da ya halicci wannan tudu. Don haka ake kabbara in an hau tudu, in ana cikin mulaburu. Idan an gangara kurimi kuma sai a ce subhanallah, subhanallah. Me yasa? Saboda duk wani abu wanda yake na kaskanci, Ubangiji subhanahu wata'ala ya tsarkaka game da shi. To sahabbai sai suke daga muryarsu, suke daga muryarsu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce, ya ayyuhan nasu rubi'u ala anfusikum, yace ya ku jama'a, yace ku dan sauƙaƙa ma kanku. Sai yace fa innal ladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min huluqi rahilati. Ko kuma kafin haka sai manzon Allah ya ce, ku san da cewa Ubangijin da kuke kira, wato ya ce laysa bi asam, wato ba kurma ba ne ba. An gane ku? Ba kurma ba ne, duk abin da kuke faɗa yana ji. Sai ya ce innal ladhi tad'unahu, lalle Ubangijin da kuke kira, aka rabu ila ahadikum min uluki rahilati, ya fi ɗayanku kusaci game da wuyan taguwarsa. Kana ganin cewa kana kan raƙuminka, kana ganin cewa wuyan raƙumin na kusa da kai, to Ubangijin da ya halicce ka ya fi kusa da kai sama da wannan wuya na raƙumina ka. Misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu da yanayin da suke ciki, domin suna kan raƙuminsu ana cikin mulaguro. To kana ganin cewa wuyan raƙuminka kusa da kai yake, to Ubangijin da ya halicce ka ya fi kusa da kai. Kaga waɗannan duka da wannan ayoyi da wannan hadisi yana tabbatar da cewa Ubangiji subhanahu wata'ala yana kusa da bayinsa. Shine yace wa zikruhu lil qurbi, yace ambaton Ubangiji subhanahu wata'ala game da cewa na kusa da bayinsa, wal ma'iya, da cewa kuma yana tare da su duk inda suke. Kamar yanda ya faɗa, alam tara anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah inna Allaha bi kulli shay'in 'alim. Ash-shahid sai yace wa huwa ma'ahum aina ma kanu, Ubangiji ta'ala na tare da bayansa duk inda suka kasance. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tare da su. Haka can a cikin suratul hadid yake cewa huwal ladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh ya'lamu ma yajiju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ash-shahid wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Ubangijin ku na tare da ku duk inda ku kasance. Amma waɗannan ayoyi ma'iyar suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ita ce ma'iya amma, domin ma'iya ta kasu kashi biyu, akwai ma'iya amma, akwai ma'iya khasa. ma'iya amma ma'ana kowa da komai da na kwarai da lalatacce Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yana tare da mu. Ya san mu muke ciki, babu abin da yake koyuwa namu ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma yana da iko akan kowa da komai, babu wanda ke gagarar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Da wanda yake masallaci da wanda yake gidan giya, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yana sanar da su. Yanda Allah yake da kudura akan kama wanda ke gidan giya, yana da kudura akan kama wanda ke masallaci. Wannan ana kiranta ma'iya amma, kowa da na kwarai da lalatacce Ubangiji ta'ala yana tare da shi, yana sanar da shi, kuma yana da iko akan damgarsa. Sannan akwai ma'iya khasa, ita kuma wannan take banta ga mu'minai, ma'ana mutanen kwarai su ne Ubangiji ta'ala yake tare da su, game da ba su karfin gwiwa da ba su nasara da galaba akan duk wanda ya yi jayayya da su. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya fita shi da Abu Bakar daga birnin Makka domin yin hijira zuwa Madina, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abu Bakar sun shiga cikin wani kogo na wani dutse da ake kiran shi Sawr. An baza wato ɗan nema cewa duk wanda ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko Abu Bakar a raye ko a mace yana da tukuicin raƙumi 100. Waɗanda suke ɗan bincike sun je sun hau kan dutsen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abu Bakar suna cikin kogo. Abu Bakar Allah ya kara masa yadda ya daga kai ya ga dugadugansu suna kan dutsen. Abu Bakar ya kurgita sai yake faɗa ga manzon Allah ya ce, wallahi inda a ce ɗayansu za a yi dacen ya sunkuya kanshi, ya ce wallahi zai gamu. Manzon Allah sai ya ce masa, ma zannuka bisnaini Allahu sadisuhuma, me kake zato game da mutum biyu wanda Allah shi ne na ukunsu? Shi ne Ubangiji ta'ala sai ya hakaito mana wannan faɗa, yake cewa illa tansuruhu faqad nasarahullah idza akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini izuhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana. Ash-shahid idh yaqulu li sahibihi, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa ga abokinsa Abu Bakar, la tahzan, manzon Allah ya ce kada ka damu, inna allaha ma'ana, lalle Allah yana tare da mu. Shi yana tare da su da zatin shi a cikin kogon, me yake nihi yana tare da mu, ma'ana yana sane da halin da muke ciki, kuma shi zai ba mu nasara, shi zai ba mu tsaro da kariya. Kaga wannan ma'iya ce wadda take khasa, kamar yanda can Annabi Musa alaihi salam lokacin da Fir'auna da jama'arsa suka biyo Annabi Musa da jama'arsa, an zo bakin teku ga Fir'auna da jama'arsa sun girka ko sun kusa isko Annabi Musa da jama'arsa. Mutanen Annabi Musa suka firgita suka ce, inna la mudrakuna, lalle mu za a cin mana, idan ku aka cin mana, kamar yanda Hausawa suke faɗa cewa mun gama yawo. An gane ku, shine a Hausa ake cewa gaba kura baya sayaki, gaba ga teku baya kuma ga Fir'auna da jama'arsa. Annabi Musa ya ce, kalla inna ma'i rabbi sayahdi, yace ko daya, yace ba za a cin muku ba, lalle Ubangiji na tare da ni, da sannan zai nuna mun mafita. Me yake nihi na tare da ni, ma'ana yana tare da ni da kula da tsaro da bada kariya, shi zai ba mu galaba, shi zai nuna mana mafita. Kaga wannan ma'iya ce wadda take khasa, kamar yanda can Allah yake faɗa, inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. To shine anan yace, wa dhikruhu, ambatan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala lil qurbi, game da cewa yana kusa da bayansa, da yace fa inni qaribun, wal maqiya, da cewa yana tare da su, da yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum, malan yace lam yanfi lil uluwi wal fawqiya, wato bai ci karo ba da daukakar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala akan al'arshin sa. An gane ku, ya faɗa ya ce ya daukaka akan al'arshin sa da zatin shi, kuma ya ce kuma yana tare da bayansa. Shin akwai cin karo da juna? Babu cin karo da juna. Allah ya daukaka akan al'arshin sa da zatin shi, amma yana tare da bayin shi. Menene ma'ana yana tare da bayin shi? Yana sane da su duk inda suke, kuma yana da iko akan kama su. Babu wanda ya isa ya gagaru Ubangiji Subhanahu wata'ala, kuma babu wanda ya isa ya boye masa. Yaro karami zaka ji ya faɗa, ya ce in ka boye min, ka boye min Allah, ya san da cewa Allah yana sane da kowa, yana sane da komai, kuma yana da iko akan kowa da komai. Dan haka in ka zalunce shi sai ka ji ya ce Allah ya isa, ma'ana Allah ya saka mishi. Ya san kai da ka zalunce shi baka gagara Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Hidratallahi lati fadara an-nasa alaiha. To dan haka daukakar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da yayi akan al'arshin sa, to wannan bai ci karo da fadarsa da yace yana kusa da bayin shi kuma yana tare da su. Ya gabata a cikin darasin mu na al-aqidatul wasiqiyya, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yace diba ɗaya daga cikin halittun Allah Subhanahu wa ta'ala, karamar halitta daga cikin halittun shi kadan wata. Wata halitta ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, kullu ɗaya ne Allah ya saka shi a cikin samaniyar samar duniya. Wannan wata yana tare da wanda ke zaune a gida, kuma yana tare da wanda yake mai bulaguro. Gashi kuma a cikin sararin sama, a can samaniya yake. Shi zatin wata a cikin sararin samaniya Allah ya saka shi. Gaya yana tare da wanda yake gida a zaune, kuma yana tare da wanda yake bulaguro. To ina ga Ubangijin da ya halicci kowa da komai, walillahi masalul a'la. Dan haka kenan daukakar da yayi da zatin shi a cikin akan al'arshin sa, to wannan bai ci karo ba da fadarsa da yace yana kusa da bayinsa kuma yana tare da su. Shine malan sai yace fa innahul aliyyu fi duruhi, domin shi Ubangiji Subhanahu wa ta'ala al'aliyyu madaukaki ne wanda ya kai mutuka a wajen daukaka, fi duruhi kuma game da kusantar bayinsa. An gane ku, kenan ya daukaka kuma yana kusa da bayinsa. Sai yace wa hawal qarib, kuma shi makusanci ne, jalla ya girmama fi uluhi game da daukakar sa. Kenan madaukaki ne kuma makusanci ne, kuma makusanci ne kuma madaukaki ne. An gane ku, waɗannan sifofi guda biyu a lokaci guda sun tattaru ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. An gane ku, kenan kamar yanzu misali kaga a matsayin mu na ƴaƴan adam, in kana nan kana nan, in baka nan baka nan. Misali a yanzu kana iya kasancewa tare da mutum, amma idan ka gusa a ce kana tare da shi, baka tare da shi. Sai dai ko kana tare da shi ya zamanto cewa kana tare da shi a bangaren bashi haɗin kai, amma kasancewar shi Ubangiji Subhanahu wa ta'ala madaukaki ne, ya daukaka akan al'arshin sa, amma tare da haka yana tare da bayinsa, ma'anai yana tare da su, yana sane da su, yana da iko a kansu, amma ba ana nihi yana tare da su da zace shi. An gane ko, kaga ai wata kwallo ɗaya ne, zatin wata a cikin samani yake, amma yana tare da wanda yake zaune a gida, yana tare da wanda yake bulaguro. Shine yace fa innahul aliyyu fi dunuhi, wato lalle Ubangiji Subhanahu wata'ala madaukaki ne, fi dunuhi game da kusantar bayinsa da yayi. Kenan yana kusa da su kuma madaukaki ne, zatin shi yana kan al'arshin sa. Sai yace wa huwal qarib, kuma shi makusanci ne, fi uluhi game da daukakar sa. Sai yace jalla ya girmama, kenan makusanci ne kuma game da cewa madaukaki ne, sannan madaukaki ne kuma game da cewa makusanci ne. Kenan darasin mu na yau shine, sai malam yake cewa hayyun, wato Ubangiji Subhanahu wa ta'ala rayayye ne, rayuwa wadda take ta kai matuka, wadda kuma ba ta da farko ba ta da ƙarshe, rayuwa ce wadda take cikakka. Wannan suna, suna daga cikin sunayen Allah, kamar yadda ya tabbatar ma kansa wannan suna a cikin Alkur'ani. Ayoyi sun wuce a lissafa, na daga cikin su Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, haka ya faɗa. Allahn da ake kiran ku zuwa bauta masa shine Allahn da babu wani abun bauta ba sa cancanta da gaskiya face shi, al-hayyu wanda yake rayayye, rayuwa wadda take cikakka, al-qayyum wanda ke tsaye da kansa kuma yake tsaye da kowa da komai. Haka ya faɗa farkon suratu Ali Imran, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Haka kuma ya faɗa a cikin suratu Taha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Haka kuma ya faɗa a can cikin suratu Shu'ara, وتوكل على الحي الذي لا يموت اكي سوره الفرقان وتوكل على الحي الذي لا يموت kadogara ga ubangiji wanda yake rayayye wanda baya mutuwa haka kuma can cikin suratul zumar yake cewa huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu din alhamdulillahi rabbil alamin wannan suna ne daga cikin sunayen ubangiji subhanahu wata'ala alhayyu dan haka a karkashin wannan suna zaka fitar masa da sifa ita ce alhayatu rayuwa sifa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala rayayyen sarki ne rayuwa wadda take cikakka domin ba ta da farko ba ta da ƙarshe kaga mu yayan adam rayayyu ne to amma rayuwar mu ta sha bamban da ta ubangiji subhanahu wataala domin rayuwar mu rayuwa ce wadda take tawayayya domin rayuwar mu tana da farko kuma tana da ƙarshe to ta ubangiji subhanahu wataala ba ta da farko ba ta da ƙarshe kuma rayuwar mu wani lokaci takan dan gushe domin bacci yana kama ubangiji subhanahu wataala shi ko bacci baya kama shi ba bacci ba ko gengedi baya ruskar ubangiji subhanahu wataala kamar yanda da malam ya faɗa yace hayyun wato ubangiji subhanahu wataala rayayye ne rayuwa wadda take cikakka wadda ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe an gane ku sai nake cewa wa qayyum kuma ubangiji ne wanda yake wato madawwami ko kuma kace qayyum wanda ya kai matuka game da tsayawa da kansa kuma wanda yake tsaye da kowa idan aka ce qayyum wanda ya kai gaya kenan a wajen tsayuwa me ake nihi da tsayuwar ubangiji subhanahu wataala ma'ana mawadaci ne wanda baya buƙatar komai a wajen kowa wanda kowa da komai mabukata ne zuwa gare shi wanda shi yake tsaye da kanshi kuma kowa yana tsaye ne da ubangiji subhanahu wataala kamar yanda ya faɗa a faman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat kenan shine yace wa qayyum ubangiji ne wanda yake ya kai matuka a wajen tsayuwa ko kuma kace wanda yake ya wadatu da zatinsa kenan wanda baya buƙatar komai a wajen kowa wanda kowa da komai mabukata ne zuwa gare shi kamar yanda yace ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah kamar yanda yace wallahu al-ganiyyu wa antumul fuqara ubangiji ta'ala shine mawadaci kuku ne talakawa shine sai yace fala yana ubangiji ne wanda yake wato baya bacci an gane ku baya bacci ma'ana bacci baya ruskar ubangiji subhanahu wata'ala me yasa saboda bacci tawaya ne duk wanda aka ce yana bacci ko yana gengedi to wannan sifa ce ta tawaya wanda bai isa ba ya tsaya da kanshi balantana ya tsaya da wani to ubangiji subhanahu wata'ala rayayye ne rayuwa wadda take ta kai matuka bacci ko gengedi baya ruskar ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce na cikin sahihain riwaya ta Abu Musa Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a cikin wata rana manzon Allah ya mana wata khutba a cikin khutbar manzon Allah yake cewa inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama yake cewa lalle ubangiji ta'ala baya bacci yace kuma bai dace ba a ce ubangiji subhanahu wata'ala yayi bacci me yasa bai dace ba yayi bacci saboda shi yake gudanar da dukkan lamari daga sammai bakwai har zuwa ƙasai bakwai gaba daya kowa da komai ubangiji subhanahu wata'ala yake gudanar da lamarinsa inda a ce daidai da kibtawar ido ubangiji subhanahu wata'ala zai yi bacci ko gengede to da duk abin da yake cikin halittun da suke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai gaba ɗayan su da sun zaizaye da sun tarwatse gaba daya saboda shi yake tafiyar da kowa da komai dan haka baya bacci kuma bai dace ba a ce yayi bacci to shine anan malam yake faɗa shine yace hayyun ubangiji ta'ala rayayye wa qayyum kuma ubangiji ne wanda yake ya wadatu da zatinsa ko kace wanda yake tsayayye wanda ya kai matuka a wajen tsayuwa da kansa wanda kuma ke tsaye da lamarin kowa da komai fala yanam baya bacci wajalla an yushbihahu al-anam ubangiji ta'ala girman sa ya wuce a ce bayi sun yi kama da shi an gane ku dan haka mu muke yin bacci sannan kuma muna mutuwa ubangiji subhanahu wataala shi kuma rayayye ne rayuwar da gengedi ko bacci baya raskanta balantana mutuwa dan haka hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada daga cikin addu'ar sa hadisin na cikin sahihain riwaya ta Abdullah dan Abbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada a'udhu bi izzatika allazi la ilaha illa anta allazi la yamutu wal jinnu wal insu yamutu yake cewa ina neman tsari da kariya da girmanka da buwayarka kai ubangijin da babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai kai kuma kai ne ubangijin da baya mutuwa domin mutun da aljani gabaɗaya mutuwa suke shine malan yace wajalla an yushi biha kul anam wato ubangiji ta'ala ya girmama ya wuce matsayin a ce bayansa sun yi kama da shi kamar yanda ya faɗa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir sannan malan sai yace la tabulughul awham kunha zatihi wato zace-zace na bayi baya kai wato sanin hakikanin zatin ubangiji subhanahu wataala duk wani abin da zai sawwaro a cikin tunaninka da duk wani abu da zaka yi zato to ba yanda za a yi ya kamanta maka hakikanin zatin ubangiji subhanahu wataala shine yace la tabulughul awham aw al awham wato jami'i ne na waham in aka ce al waham shine abin da mutum yake zato yake kamantawa a cikin tunaninsa shine yace irin tunani na ƴaƴan adam yace ba sa kai kunha zatihi wato hakikanin zati na ubangiji subhanahu wataala su siffanta ba yanda za a yi sai yace wala yukayyifu lihija sifatihi alhija yake cewa tsabar hankali ma'ana kaifin hankali wala yukayyifu sifatihi baya iya kaifiyanta sifata ubangiji subhanahu wataala sifofinsa duk hankalin mutum ba yanda za a yi hankali ya kaifiyanta ma cewa ga yanda sifofin ubangiji subhanahu wataala suke an gane ko kenan anan ne za mu fahimta kenan tunanin dan adam baya iya sanin wato hakikanin zatin ubangiji subhanahu wataala duk wani kaifin hankali na dan adam ba yanda za a yi ya nuna ma dan adam kaifiyar yanda sifofin ubangiji subhanahu wataala suke dan haka aqidar ahlus sunna wal jamaa duk wani abu da Allah ya siffanta kansa da shi to sai mu tabbatar masa wannan sifa amma sanin wannan kaifiya sai mu meka zuwa ga ubangiji subhanahu wataala domin duk abin da zai zo cikin tunaninka game da sifofin ubangiji subhanahu wataala da zatin sa to ubangiji subhanahu wataala sabanin haka ne domin ya faɗa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shine yace la tabulughul awham wato duk wani tunani da duk wani zato na ƴaƴan adam la tabulughu baya iya kai kunha zatihi sanin hakikanin zatin ubangiji subhanahu wataala sai yace wala yukayyifu lihija alhija wato kaifin hankali wala yukayyifu sifatihi baya iya kaifiyanta sifata ubangiji subhanahu wataala idan aka ce kaifiya shine ka nuna cewa abu kaza ga yanda yake kaga Allah ya tabbatar ma kansa cewa yana da fuska yana da hannu yana da ido ya daukaka akan al'arshin sa mun fahimci haka amma sanin kaifiyar sai mu waika masa kaifin hankalin mu bai isa ba ya nuna mana cewa ga yanda wannan sifa take shine sai malam ya faɗa yace bakin ubangiji ta'ala wanzaje ne an gane ko wanzaje ne kalima ta baki na an ciro ta ne daga albaqa idan aka ce albaqa wanzuwa kenan abinda ba ya da ƙarshe bayani ya gabata albaqi baya daga cikin sunayen Allah amma ta fuskar ba da labari ya halatta ka ce Allah albaqi ne ma'ana wanzaje ne wanda ba ya da ƙarshe in ta bangaren suna ne sai ka ambace shi da sunan da ya ambaci kansa da yace huwal awwalu wal akhir shine ubangiji wanda yake na farko kuma shine al-akhir na karshe wanda farkon sa ba ta da farko kuma karshen shi ba ya da karshe shine yace baqin ubangiji ta'ala wanzaje ne fala yafna ubangiji ta'ala baya karewa wala yabidu kuma baya halaka a wayi gari a ce kwata kwata babu shi an gane ko kamar yanda ya fada wala tadu ma'allahi ilahan akhara la ilaha illahu sai ya ce kullu shay'in halikun illa wajha, dukkan komai haliku ne mai halaka ne ya ce illa wajhahu, sai fuska ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka ya faɗa kullu man alaiha fa'al, duk abin da ke duran ƙasa mai karewa ne, sai ya ce wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, fuskar Ubangijinka ma'abucin girma da karamci shi kadai ke wanzuwa. Dan haka shine malam yace bakin Ubangiji ta'ala wanzaje ne, fala yafna wato baya karewa, wala yabidu kuma baya halaka a wayi gari a ce babu shi, sai yace wala yakunu ghayru ma yuridu, kuma babu abinda ke kasancewa ghayru ma yuridu in ba abinda Allah subhanahu wata'ala yake ne. Duk abinda kaga ya kasance to Allah ne ya dafaci shi da haka, amma duk abinda Allah bai nufa ba bai isa ba ya kasance. Nan malam yana tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta al-irada, wanda irada sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala. Abinda yake so shi yake wakana, duk abinda Allah bai nufa ba bayan da za a yi wakana. Don haka shine malam yace wala yakunu ghayru ma yuridu, babu abinda ke kasancewa sai abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke ne, kamar yadda ya ce inna allaha yaf'alu ma yuridu, kamar yadda ya faɗa fa'alu lima yuridu, shine Ubangijin da ke aikata abinda yake ne. Kenan bawa koda kana nihin abu ya kasance, to ba yanda za a yi ya kasance sai idan Allah ya nufa haka. Sai yace munfaridun bil khalqi wal irada, shine Ubangiji wanda ya kadaita bil khalqi game da halitta, ma'ana duk wasu halittu da waɗanda suke cikin sammai bakwai da waɗanda suke cikin ƙasai bakwai da wanda ke tsakankanin su gaba daya, Ubangiji subhanahu wata'ala shine makadaici game da halittarsu. Babu wani wanda yake da halitta daidai da misqala zarra a cikin sammai bakwai ko a cikin ƙasai bakwai banda Ubangiji subhanahu wata'ala, kuma baya tarayya da kowa da komai akan wannan sifa, shi kadai ya halicci halittu. Kamar yadda ya faɗa badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba, sai ce wa khalaqa kulla shay, Ubangiji ta'ala shi ya halicci dukkan komai. Haka kuma ya faɗa Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil, Ubangiji ta'ala shine mahaliccin dukkan komai kuma shine mawakilci akan kowa da komai. Haka ya faɗa ya ayyuhan nasu zukuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghayrullahi, tambaya ya hal min khaliqin ghayrullahi, shin wai akwai wani mai halitta banda Allah? Amsa babu. To dan haka shine yace munfaridun bil khaliqi, wato shine Ubangiji wanda ya kadaita bil khaliqi game da halittar halittu gaba daya, halittun da suke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai, nashi ne shi kadai ya halicce su. Wal irada, kuma shine ya kadaita game da nihi, sai abin da yake so zai tabbata, duk abin da bai nufa ba bayan da za a yi kasance. Sai yace wa hakimu, kuma shine Ubangiji wanda yake mai hukunci bima arada, game da abin da yake nihi jalla ya girmama, duk abin da Allah ya hukunta yake nihi, to dole ne wannan abu ya tabbata. Wannan ana nihi da irada kauniya kenan, domin irada kala biyu ce, akwai irada kauniya akwai irada shar'iyya. Ita irada kauniya wannan ba makawa, zartatta ce game da bayin Allah subhanahu wa ta'ala, duk abinda Allah ya nufa to wannan ba makawa sai ya kasance. Irada shar'iyya shine Ubangiji ta'ala ya nufi bayinsa da cewa su yi imani da shi, to amma wasu Allah bai kaddara musu ba cewa su yi imani. Kenan ita irada kauniya tana kasancewa akan abinda Allah yake so da abinda baya so. Ita irada shar'iyya ba ta kasancewa sai akan abinda Allah yake so. To shine anan yace wa hakimun jalla bima arada, Ubangiji ta'ala shine mai hukunci bima arada, game da abinda yake nihi jalla ya girmama, ma'ana duk abinda Allah yake nihi in ya hukunta to ban makawa, dole wannan abu sai ya tabbata. Shine sai malam yace fa man yasha waffaqahu bi fadlihi, duk wanda Allah ya ga dama wato sai ya masa dace ya karbi imani ya karbi musulunci bi fadlihi da kyauta ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Faman yasha, duk wanda Allah ya so shiryar da shi, wafaqahu, sai ya masa dace game da karbar shiriya, bi fadlihi da kyautarsa. Sai ya ce waman yasha, duk wanda Allah ya so batar da shi, aballahu, sai ya batar da shi bi adlihi da adalcinsa. Dan haka shiriya da bata a hannun Allah suke. Wanda Allah ya ga damar shiryar da shi, sai Allah ya bude zuciyarsa, duk abin da za a gabatar masa na shiriya to zai karba. Wanda ko Allah ya nufaci shi da tabewa, to Allah sai ya kulla zuciyar, ka shekara kana fada masa gaskiya, tamkar kana zuba ruwa a bayan ƙurya, ba zai karba ba. To haka wanda Allah ya shiryar da shi, wannan kyauta ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala, zabi ne nashi, ba dan yafi kowa ba. Wannan gaman katar ne na Ubangiji subhanahu wata'ala, ba wani wayo bane, ba wata dabara bane. Dan haka wannan musulunci da Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da shi, wannan zabi ne na Ubangiji subhanahu wata'ala, ba wani karfin mu bane, ba wata dabara mu bace. Dan haka karfin mulki ko yawan dukiya ko wayo ko dabara bai isa bai ba bawa shiriya. Gaman katar ne na Ubangiji subhanahu wata'ala, wanda yake zabar, wanda ya ga dama daga cikin bayin shi ya azurta shi. Dan haka fadala ce tashi, wanda kuma ya zama wajibi mu gode masa. Sai ya ce wa man yasha, duk wanda Allah ya ga damar batar da shi, aballahu bi adlihi, sai Allah ya batar da shi da adalcinsa. Wanda Allah ya kulla zuciyarsa, ya ki karbar gaskiya, ya tabbata akan hanya ta shaytani, wannan adalci ne na Ubangiji subhanahu wata'ala. An gane ko ba zalunci bane ba, adalci ne na Ubangiji subhanahu wata'ala, domin shi yake da mallakar kowa da komai. Shi yake da ƴancin yayi abin da yake dama game da bayansa, kuma in yayi abu ba a tambaye shi me yasa yayi kaza, mu ne ake tambayar mu. Kuma duk abin da yayi akwai hikima a ƙarƙashin sa, wanda Allah ya shiryar da shi, ya shirye shi da shi ne saboda wata hikima. Haka wanda Allah ya tabar da shi, ya batar da shi, Allah ya batar da shi saboda wata hikima. Shine malam yace fa minhum shaqiyyu was-sa'id, wato daga cikin bayi na Ubangiji subhanahu wata'ala akwai ash-shaqiyyu, wanda yake matsiyaci, wanda makomarsa ita ce wuta a gobe kiyama, Allah ya kare mu. Domin in aka ce tsiya, tsiya ta hakika shine tsiyata ta ranar kiyama. An gane ko? Wanda tsiyata ce wanda ba ta da ƙarshe, wal iyazu billahi, wanda kuma babu irinta. Sai yace was-sa'idu, akwai kuma wanda yake ma'azirci, wanda makomarsa ita ce aljanna ce, aljanna Allah ya sanya mu a cikin su. Allah ya kasa bayansa kashi biyu, akwai waɗanda suke ma'azurta wanda makomarsu aljanna, akwai waɗanda kuma matsiyata makomarsu ita ce wuta, kamar yadda yake faɗa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Kenan ƴan aljanna sune ake kiransu su'ada, waɗanda suke ƴan wuta sune ake kiransu ashkiya. Shine yace fa minhum shaqi, daga cikin su akwai matsiyaci ɗan wuta. Sai yace was-sa'idu, akwai ma'azurci ɗan aljanna. Sai ya ce wa za mu karrabun, shi wannan ma'azirci ɗan aljannan mu karrabun shi ne abun kusantarwa ga fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wa za, shi kuma wannan matsiyaci dalilin shi ne abun korewa game da jin kan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga wannan duka kasancewar hikima ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala, ya kasafka bayansa kashi biyu kenan, sai abinda Allah yake nihi yake wakana. Duk abinda Allah bai nufa ba, bayan da za a yi kasance, kamar yadda da malam ya faɗa a baya, wa hakimun jallabi ma arada, shine malam sai ya mana wannan misali, ya ce duk wanda Allah ya ga damar shiryar da shi, to Allah sai ya masa dace ya karɓi shiriya bi fadlihi da kyautarsa. Wa man yasha, duk wanda Allah ya so batar da shi, aballahu bi adlihi, sai Allah ya batar da shi da adalcinsa. Dan haka yake faɗa man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun, duk wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye, duk wanda Allah ya batar da shi to waɗannan sune tafarki. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yake maimaitawa a cikin kutubarsa, man yahdillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la, duk wanda Allah ya shiryar da shi ba wanda ya isa ya batar da shi, wanda Allah ya batar da shi ba wanda ya isa ya shiryar da shi. Shi ne yace fa minhum shaqi, daga cikin su kenan akwai matsiyaci dan wuta, was-sa'id, akwai ma'azirci dan aljanna, wa za muqarrabun shi wannan sa'idi kenan ma'azirci shine abun kusantarwa ga fadar ubangiji wa za shi kuma wannan matsiyaci rir shine abun korewa game da jin kan ubangiji subhanahu wa ta'ala sai malam yace li hikmatin balighatin qabaha saboda wata hikima wadda take mai kai matuka qabaha da ubangiji ta'ala ya hukunta kina wannan da Allah ya kaddara masa tsiyata Allah ya kaddara masa wannan tsiyata saboda wata hikima wannan da Allah ya kaddara masa shiriya azurta a gobe kiyama Allah ya kaddara masa haka saboda wata hikima wadda take tashi kina duk abinda Allah ya yi akwai hikima a karkashin sa shine malam yace li hikmatin baligatin domin wata hikima baligatin wadda take ta kai matuka qabaha da Allah ya hukunta yastaujibul hamda wanda kuma ya cancanci a gode masa a yabe shi alaktibaha akan hukunta wannan al'amari dan haka inda ya ga damar shiryar da bayansa gaba ɗaya da ya shiryar da su kamar yanda ya faɗa walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin ubangiji ta'ala ya ce walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so la amana man fil ardi kulluhum jami'a da duk waɗanda ke duran ƙasa gaba ɗayan su da sun yi imani haka ya faɗa walau sha'a Allahu la jama'akum 'alal huda da Allah ya ga dama da ya tattara bayansa gaba ɗaya akan tafarki wanda yake na shiriya to da Allah ya kasa kashi biyu ga na ƙwarai ga na banza Allah ya yi haka saboda wata hikima wadda take ta kai matuƙa da ya hukunta malam ya ce kuma yastaujibul hamda ya cancanci a yabe shi a gode masa alaktibaha akan hukunta wannan al'amari sai yace wa huwa allazi yara dabibar zarri wato shine ubangijin da ke ganin dabibar zarri wato tafiya ta jankiya shi fi zulumati a cikin duhwai waɗanda suke na dare fauka sunni sakari wato a saman kurman dutse limana yake nihi da wannan baiti shine tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta gani Allah yana gani gani wanda ya dace da girmansa ba makaho ba ne kamar yanda ya faɗa alam ya alam bi anna Allah yara kamar yanda ya faɗa innahu huwas sami'ul basir kamar yanda ya faɗa laysa kamithlihi shay'un wa huwas sami'ul basir kamar yanda ya faɗa inna Allah kana sami'an basira dan haka ya tabbatar ma kansa wato sifa ta gani shine malam yace wa huwal ladhi shine ubangijin da yara ke ganin dabibar zarri tafiya ta jankiya shi fauka sunni sakhri saman kurman dutse fi zulumati a cikin duhwai waɗanda suke na dare ma'ana mulmulallan dutse wanda yake mai santsi jankiya shi da ke hawa kansa yayi tafiya a cikin duhun dare ubangiji ta'ala yana ganin wannan kiyashi yana ganin tafiyarsa domin ubangiji ta'ala babu wani abu a cikin sammai bakwai ko a cikin ƙasai bakwai da ke boyuwa gare shi komai Allah yana gani kamar yanda ya faɗa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama dan haka anan malam yana tabbatar masa sifa ta ar-ru'ya wal basar ma'ana ubangiji ta'ala yana gani shine yace wa huwa allazi shine ubangijin da yara ke ganin dabibar zarri tafiya ta jankiya shi fauka summi sakhri saman kurman dutse fi zulumati a cikin duhwai waɗanda suke na dare sai yace wa sami'ul lil jahri wal ikhfati shine ubangijin da ke ji game da duk wani abu wanda ke bayyane wal ikhfati da duk wani abu wanda yake boye ma'ana duk wata fada da aka bayyana da duk fadar da aka boye to ubangiji subhanahu wata'ala yana ji bi sam'ihi lil wasi'i da jin sa wanda yake mayal waci lil aswati game da dukkan muryoyi duk wani abu da ake fada da gunguni da a fito fili a bayyana da duk wani abu da aka yi rada aka boye ubangiji subhanahu wata'ala yana ji kamar yanda ya tabbatar ma kansa wannan sifa ta ji an gane ko yace innahu huwas sami'ul basir ubangiji ta'ala mai ji ne game da duk abin da bayansa suke faɗa kuma sannan mai gani ne game da duk abin da suke aikatawa dan haka kenan jin Allah subhanahu wata'ala ji ne wanda yake mai faɗi wanda babu wani abu da ke koyuwa gare shi mi annabi Musa ya faɗa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala lokacin da Allah ya aika shi zuwa Fir'au. Mi ya faɗa yace innana nakhafu an yafruda alaina aw an yaqga. Qala la takhafa innani asma'u ma'akuma. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ubangiji ta'ala ya faɗa ga annabi Musa yace kada ku ji tsoro kai da dan uwanka Haruna. Ina tare da ku asma'u, ina jin duk abin da Fir'auna ke faɗa muku wa ara, kuma ina ganin duk abin da zai aikata game da ku. Kaga Allah ya tabbatar ma kansa ji da gani a wannan aya. Haka kuma a can yace kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Lalle mu muna tare da ku, Ubangiji ta'ala yace muna jin duk abin da suke faɗa. To dan haka jin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ji ne wanda yake mai fadi. Aisha Allah ya kara mata yadda take fada lokacin da Khawla bintu Sa'laba ta kawo kukanta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da zihari da mijinta, na cewa bayanta kamar bayan mahaifiyarsa yake, wanda wannan kalima in sun yi ta to wannan mata ta haramta gare ka kwata-kwata, ita kuma bayan da tijantaka ta cin mata. Ta samu damuwa ta zo ta faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah ya ce ni ban san wani lamari ba banda haka, kawai kin haramta gare shi. Ta ce to ina kai kukana zuwa ga Ubangiji na. A lokacin nan Aisha take cewa ina cikin ɗakin da ta zo tana faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta ce ni ba na jin me take faɗa, amma kawai gungunin muryarta nake yi. Take yanki sai Allah ya turo sako daga saman bakwai, kada sami Allahu qaulan lati تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير. أي إن شاء الله إكارة متى يدى سيتك فلا تكي تشوى الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. تكي تشوى بوديا تاتبتك أبنججن دي جنس يائر وشدك مريوي. كاقا يتا أي إشاء بمبني تكي جيبة سمبمي تكي فلا أما أبنججن دي يتوكك دزاتنشي أسمم أكن الأرشن سا ya ji abin da ita wannan mata take faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma kai tsaye ya turo sako. To shine anan malam ya ce wasami'ul lijhari wal ikhfati. Ubangiji ta'ala mai ji ne da lijhari game da duk wata faɗa da aka bayyana, wal ikhfati da duk wanda aka boye, kamar yanda ya faɗa sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi, kamar yanda ya faɗa wa asirru qawlakum aw jahara bi, kamar yanda ya faɗa wa in tashhara bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, kamar yanda ya faɗa innahu ya'lamu al jahra wa akhfa. Shine yace wasabiqul lil jahri, Ubangiji ne wanda yake mai ji game da duk wata faɗa wanda aka bayyana, wani ikhfati da wanda aka boye, bi sami al wasi'i da jinsa wanda yake mayalwaci lil aswati game da dunyoyi. Duk yaran da kai maganan Allah yana ji, kin gunguni kai Ubangiji subhanahu wata'ala ya san me ka faɗa. Wannan kenan yana tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta ji, kamar yanda ya tabbatar ma kansa wannan sifa. Shine sai ya ce wa ilmuhu bima bada wa ma kafi, wato sanin Allah ya kewaye bima bada, ko kuma wa ilmuhu sanin Ubangiji subhanahu wata'ala bima bada game da duk abin da ya bayyana, wa ma khafiya da duk abin da ya buya, a haɓa ilman Ubangiji ta'ala ya kewaye shi da sani, bil jali wal khafi da duk wani abu wanda yake bayyana da wanda ke boye. Sanin Ubangiji subhanahu wa ta'ala sani ne wanda yake mai faɗi, ma'ana iliminsa ilimi ne mai faɗi. Duk wani abin da yake bayyane Ubangiji ta'ala yana sanar da shi, duk wani abu wanda yake boye Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sanar da shi, ya kewaye kowa da komai da sani. Kamar yanda ya faɗa li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, Ubangiji ta'ala ya kewaye komai da sani, ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo yaya zai kasance, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san da haka. Shine yace wa ilmuhu, ilimin Ubangiji, sani na Ubangiji subhanahu wa ta'ala bima bada game da abin da ya bayyana, wa ma khafiya da abin da ya buya, a haɓa ilman Ubangiji ta'ala ya kewaye da sani, bil jalihi game da duk wani abu wanda yake bayyane, wal khafi da duk wani abu wanda yake boyayye, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kewaye da saninsa sai ya ce wa huwal ganiyyu bi zatihi subhanahu wa huwal ganiyyu ubangiji ta'ala shine mawadaci bi zatihi da zatinsa subhanahu wanda ya tsarkaka game da duk abin da bai dace da shi ba ma'ana Allah ya wadatu da zatinsa baya bukatar komai a wajen kowa kuma baya bukatar wani ya kama masa komai shi yake gudanar da shi shine yace wa huwal ganiyyu ubangiji ta'ala mawadaci ne bi zatihi da zatinsa subhanahu sarki ya tabbata gare shi baya bukatar komai a wajen kowa jalla sana'uhu wato yabo na ubangiji subhanahu wata'ala ya girmama ta'ala sha'anuhu kuma lamarin sa ya daukaka domin a cikin lamarin sa babu tawaya babu aibi komai nashi cikakke ne dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك